Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Binta S. Yaro. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 2 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Sakataren gwamnatin Amurka, Anthony J. Blinken, ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya, Jeffrey Onyema, don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin daurin shekaru 3 a gidan yari, bisa zarginsa da yin almudan hana da kokarin ba alkali cin hanci. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Kembo Mohadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata.
Har ila yau a cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da neman kubutar da 'yan matan makarantar Jangebe da aka sace a jihar Zamfara, jihar Yobe ta bi sahun jihohin da suke rufe makarantunsu na kwana.
Amma wannan abun kunya ne da takaici da jin haushi a ce ko ina ana ta rufe makarantu saboda gudun 'yan ta'adda kan zo su tafi da 'yan makaranta.
Sannan jami'in kawancen hamayya a jamhuriyar Nijar sun lashi takobin ganin an baiwa dan takararsu Muhammad Usman Nasaran da suke ikirarin ya samu a zaben da aka yi a zagaye na biyu, yayin da jami'ar Fendes mai mulki take cewa tana nan tana jiran su a kotu.
An kwace mana akwatan zabenmu da yawa, an yi abin da aka dama. Wannan abubuwa da nisana an yi su a cikin garuruwa daban-daban.
Muna tafa da karin bayani a cikin shirin baya ga haka kuma za ku ji shirin tsaka mai wuya wanda Ali Mustafa Sokoto zai gabatar. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren gwamnatin Amurka Anthony J. Blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Jeffrey Onyema don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. Sakataren Blinken ya bayyana tsarin dangantakar tsakanin Amurka da Najeriya bisa la'akari da ɗabi'u iri ɗaya da ƙasashen ke da su na demokradiyya, mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin mutane da junansu. Da yake bayyana irin barazanar da masu tsananin tsatsauran ra'ayi ke yi wa tsaron Najeriya da na Shiya, ya yi maraba da naɗin da shugaba Buhari ya yi na shugabannin hafsoshin soja a kwanan nan don kawo sabbin hanyoyin yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabas da kuma sabar da tsaron a duk faɗin ƙasar. Sakataren Blinken ya yi tsokaci kan yadda shugaba Biden ya soke takunkumi bisa akan Najeriya a matsayin tabbatar da danƙon zumunci tsakanin Amurka da 'yan Najeriya, ya kuma jaddada goyon bayan Amurka ga Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar Director General ta WTO. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin daurin shekaru 3 a gidan yari, bisa zarginsa da yin almuda hana da kokarin ba alkali cin hanci. Sarkozy ya zama shugaban Faransa na biyu a wannan zamani da zai yi zaman gidan yari. An yanke wa magabajinsa Jacques Chirac hukuncin daurin shekara guda da ba a buƙatar zaman gidan yari bayan kotu ta same shi da laifin cin hanci da rashawa. Amma Sarkozy na fuskantar hukunci mai tsauri sosai, shekaru 3 a kurkuku da kuma wasu shekaru 2 da ba a buƙatar zaman kurkuku kan zargin neman bayar da cin hanci ga alkali domin samun bayanai. Masu gabatar da ƙara sun kafa hujja da tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Sarkozy da lauyansa Thierry Herzog, an kuma samu alkalin da Herzog da laifi. Sarkozy ya ci gaba da musanta aikata laifi ko da kuwa ya rasa nasarar ɗaukaka ƙara, mai yiwuwa ba lalle ne ya tafi kurkuku ba, a maimakon haka yana da zaɓi na saka na'urar nuna inda yake. Yana fuskantar wasu matsalolin shari'a da yawa, ciki har da zargin ya karɓi miliyoyin daloli daga tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi don ɗaukar nauyin yaƙin neman zaɓensa na 2007. Tambayoyi kan yadda ya kashe kuɗi a yaƙin neman zaɓe na 2011 da yiwuwar yin tasiri wajen alaƙanta shi da Rasha bayan ya bar mulki. Masu sauraro, kada a manta, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Kembo Mohadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata, lamarin da ba a cika samun irinsa ba daga wani jami'in gwamnati a kasar da ke kudancin Afirka. Tun a ƙarshen watan jiya, kafafen yada labarai na cikin gida suka cika da faifan radio na hirar waya da ake zargi na muhaji ne yana neman lalata da matan aure ciki har da wata karamar ma'aikaciya a ofishin sa. An fara wallafa batun ne a dandalin Zim Live shirye-shiryen bandariya da ya hada da inda za a ji wani mutum yana shirin saduwa domin yin jima'i a ofishin sa. Shugaban dan shekaru 71 yace zan sauka daga mukamina na matsayin mataimakin shugaban jamhuriyar Zimbabwe nan take. Yace ya bar aiki ne ba wai don tsoro ba amma saboda girmama ofishin sa don kar a samu matsala ko kuma yin lalata da ayyukan da ke da nasaba da kalubale na a matsayina na mutum. Ya sake musanta aikin laifi yana mai cewa an yi amfani da muryar sa ne da nufin cimma wata manufa ta siyasa. Ya kara da cewa zai nemi haƙƙin sa a shari'a. Muhadi wanda tsohon soja ne kuma gogaggen dan yakin kwatar yancin na ƙasa ya kasance ɗaya daga cikin mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe biyu tare da Constantino Chiwenga. Ya yi aiki a mukamai da dama a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe.
To labaran duniya kenan a zagaye na farko, dan gaba kadan za mu kawo muku zagaye na biyu. To amma kafin nan, jari Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta bi sahun wasu hujjoyin arewacin kasar wajen rufe makarantun kwana bayan hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa a makarantun. Matakin na zuwa ne yayin da ake ci gaba da neman ɗaruruwan 'yan matan makarantar Jangabe da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Arewa Benin na ɗaya daga cikin jihohi da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya da ita ma ta yi fama da matsalar tsaro wanda ko a shekarun baya sai da aka yi hari kan wata makarantar maza da ke garin Bunyaji inda aka halaka ɗalibai da dama da kuma kwashe 'yan matan makaranta na garin Dabci wanda ga bisani aka dawo da su wanda hukumomin jihar suka ce ba za su bari a koma ba don su sun gani a baya. Sai dai wasu daga cikin iyaye da ke jihar na ganin cewa ba irin wannan mataki na rufe makarantu gwamnatin za ta ɗauka ba, ganin cewa akwai matsalan karancin ilimi a jihar kuma hakan yana sake mai da harkokin karatu ne baya. Alhaji Salih Bakurode na ɗaya daga cikin iyaye wanda ya ce akwai yayansa guda hudu a makarantar kwana wanda kuma dukkaninsu aka tsake yanzu zuwa gida sakamakon wannan umri da gwamnatin jihar ta bada.
A yanzu halin da muke ciki mun kai matakin da gwamnati ya kamata ta mai da hankalinta ta rufe kowane project, duk wani aiki daga mataki na tarayya da na jihohi su mai da hankalinsu akan tsaro, saboda sai an samu tsaro ne za a samu kwanciyar hankali sannan a samu dama a yi karatu. Amma wannan abun kunya ne da takeici da jin haushi a ce ko ina ana tarihin makarantu saboda gudun 'yan ta'adda kan zo su tafi da 'yan makaranta a zo, kuma ita gwamnati sun hada su zo su dinga daukan makudan kuɗi tana bayarwa. So wannan ire-iren kuɗaɗe da take bayarwa idan aka yi ɗauke yaran makaranta ko malamai shi yake sake ƙara ba su dama su je su sayi makamai.
Sai dai babban mai baya gwamnatin jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai Alhaji Mamman Muhammad ya ce ai gani da wane ya isa sa wane tsoron Allah kuma ba za su bari a san mace su ba dan a baya sun gani a ƙwarya tuwo su.
Wanda wuta ya kone shi ya ga toka dole ya ji tsoro. Kana da sanin cewa akwai lokacin da aka kwashi ɗalibai a nan jiha kwanan nan kuma nan can zuwa wannan jiha da zuwa waccan jiha akwai labarin cewa an kwashi yara, an kwashi ɗalibai, an shiga makarantansu an kwashi. To kai da kike da wannan ga dume hankali musamman kuma shugaba wanda yake damuwa da al'umman shi dole ne ka samu matakin da zaka dauka. Wannan fita da kike a wani dan karamin hutu ne aka bayar, ba a so sai wani abu ya faru sannan a ce a'a to ya abu aka haka an ji labarin kaza da kaza da kaza. Mataki ne wanda aka dauka dan ba da hutu aka yanayi a tabbatar cewa eh ba wani abun da yake wanda ya shafi tsaro a makarantun nan da muke magana ma da yanzu haka ba duka ne aka rufe ba, amma dai an dauki mataki ne yadda dai kar a zo kuma kamun mutum yadda Bature zai ce an awes gana nan gana abin nan mai yiwa wani abu ya faru a ci ayya da mun yi kaza.
Tun dai a ga waɗannan ɗalibai da ke karatu a makarantun kwanan duke da kayayyakinsu dukkaninsu suna komawa gidajensu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.
Yanzu kuma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
Masu zanga-zanga a Myanmar sun yi maci a wasu biranen ranar Litinin a bijirewa mummunar yunkurin murkushe masu zanga-zangar da ya janyo asarar rayuka ranar Lahadi. Jami'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa da gurneti don tarwatsa masu zanga-zangar a Yangon jiya Litinin, kwana guda bayan da aka kashe mutane 18 a fadin Myanmar tare da jikkata wasu fiye da 30 a rana mafi munin zanga-zanga tun bayan juyin mulkin soja na 1 ga watan Fabrairu, a cewar ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka kuma a jiya Litinin, hanɓararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi ta bayyana ta hanyar bidiyo a wata kotu da ke Naypyidaw, babban birnin kasar. Wannan ne karo na farko da ta bayyana a bainar jama'a tun bayan da sojoji suka cire ta da wasu mambobin gwamnatin farar hula ta Myanmar daga mukamin su, suka kuma tsare su. Lauyan shugaban mai shekaru 75 yace da alama tana cikin koshin lafiya. Lauyan yace masu gabatar da kara sun tuhume ta da sabbin laifuka biyu a yayin zaman kotu da suka hada da kokarin tunzura jama'a da kuma keta wani bangare na dokar sadarwa game da kayan aiki ba tare da lasisi ba. Amurka da sauran kasashen yammacin duniya sun buƙaci a sake ta tare da sauran mukarrabanta, kuma sun yi kira ga majalisar mulkin sojan kasar da ta maido da mulki ga gwamnatin farar hula. Makonni a farkon shekara da ta gabata, gwamnan wata jihar Amurka, Andrew Cuomo na New York, ya yi fice sabili da tsayin daka da yake nunawa game da cutar coronavirus, yayin da ya rufe harkokin kasuwanci da ba su da muhimmanci a jihar don hana yaduwar cutar coronavirus da kuma rika gabatar da bayanai ta hanyar talabijin da ake watsawa a kowace rana. An rika daukar gwamnan dan shekaru 63 wanda yake cikin wa'adin mulki na uku a matsayin abin koyi domin jagoranci da ya nuna a lokacin da ake cikin halin matsi. Sai dai yanzu kuma na fuskantar matsaloli biyu da suka hada da tuhumar da ake yi na rage adadin waɗanda suka mutu a cutar a gidajen kula da tsofaffi na New York da kuma yin lalata da 'yan mata biyu akan ma'aikatansa. Matsalolin da suka rage kimarsa a idon jama'a da kuma tababa kan tsawon lokacin da zai yi a ofis. An zarge shi da rashin bayar da rahoton adadin mutuwar COVID-19 tsakanin masu kulawa da mazauna na dogon lokaci a gidajen kula da tsofaffi a jihar. Adadin yanzu ya kai 15,000, sama da 8,500 da aka bayyana a baya. Sakataren gwamnatin Amurka Antony J. Blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Geoffrey Onyema don nuna muhimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. A jiya Litinin ne aka yankewa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari bisa zarginsa da yin almudar hana da kokarin ba alkali cin hanci. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Kembo Muhadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata.
Labaran da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'in kawancen hamayya a jamhuriyar Nijar sun lashe takobin ganin an baiwa ɗan takararsu Muhammad Usman Nasarar da suke ikirarin ya samu a fafatawar da ta haɗa shi da Bazoum Muhammad a ranar 21 ga watan Fabrairu. Sai dai jam'iyyar PNDS mai mulki na cewa su hada kotu domin ta raba gardama. Wakilin muryar Amurka Aimai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Taron gangamin da suka gudanar a cibiyar jam'iyyar RRR canji, shugabannin jam'iyyun kawancen hamayya sun ƙara nanata watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairun 2021, saboda cewar su jam'iyyar PNDS mai mulki ta yi satar ƙuri'u a garuruwa da dama musamman na jihar Tawa. Dan takarar zagayen farko na zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Fabrairu Habibu Kanaka Daure na daga cikin shugabannin jam'iyyun adawa.
Sakamako yawanci wanda aka hiddo ba sakamon da suka hito cikin akwatin zabe. An ɓace mana akwatin zabenmu da yawa, an yi abin da aka ga dama. Wannan abubuwa da nizana an yi su a cikin garuruwa daban-daban, kamar wajen Garmo da Soli Tagris a cikin jihar Maradi, a wajen Adar Bisalat da Dabaga kuma da Tiniya a cikin jihar Agades, sannan uwa uba cikin jihar Tawa, sai da suka nemi wajen karamar hukuma 15 inda suka auka babbar sata da rashin aiki da ra'ayin mutane suka hito sakamako wanda baya da inganci ko kadan.
Jami'in kawancan Kafin Ventan da ACC da FRC sun nuna damuwa a game da matakin cafke wasu daga cikin abokan tafiyarsu wanda a cewarsu yunkuri ne na rufe bakin masu watsi da sakamakon zabe.
Muna kira da a tsayi da dakatar da mutanen nan kuma wanda aka dakatar da su a sake su dinda babu wata kusha.
Shugaban jam'iyyar ORDN Tarmamu Muhammad Sani Adamu ya ce ba za su aminta a kwace musu nasarar da dan takarar adawa Muhammad Usman ya samu a zaben da ya gabata ba.
Kowa ya sani bayan jama'a ga abinda muka shigar da shi kara a kotun tsarin mulki. In kotun tsarin mulki ta nuna gai kwangila da gwamnati to wannan kuma abinda zai biyo Niger su suke da wannan alhaki. Mun ce ma ƴan Niger su shirya ko kowa ce za mu yi ta. Mun shigar da kara amma kuma muna waje
da yake mai da martani a dangane da korafe-korafen na 'yan adawa. Kakakin jam'iyyar PNDS Asumana Muhammadu na cewa a hada kotu
in baka bance ba Bazoum Muhammad ya samu wajen ƙura'a 700 kusan 700 zagaye na farko. Albert ya samu ƙura'a wajen 180 zagaye na farko sannan sai ya samu kusan 100. In ka hada zaka tabbatar da zaben nan daidai yake babu zancen sata ciki illa gaskiya. Amma tun da sun ce suna da takardu ko shaida wadda za ta gwada a soke zabe bismillah mu hadu a kotu.
Matakin toshe yanar gizo-gizon da hukumomi suka dauka tun a yammacin talatar da ta gabata na daga cikin abubuwan da jam'iyyun hamayya suka yi tur da su a yayin wannan gangami da ke gudana a wani lokacin da ake shirin soma gurfanar da wasu jagororin adawa a gaban alkali bayan shafe awoyi 72 zuwa 96 a hannun 'yan sandan farin kaya saboda zargin su da hannu a tarzomar matasa masu watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema wanda ya danganci dabbobinsu. Inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan. Rugan nan wallahi lokacin da aka ji za a kama zuwa ƙasa da mun yi daɗi kwarai da gaske.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muna fata kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muna tafi da kashi na uku na muhawarar da muke game da halin tsaka mai wuya da Fulani suke ciki a Najeriya. Kamar yadda muka faɗa a baya, Fulani suna fuskantar zargi a bangare ɗaya na cewa su ne aka fi gani ko kuma zargin su da cewa suna tauka ta'aza na sassacen mutane da tsayawa kan titi suna tare mutane suna karɓi kuɗaɗe. Amma ɗaya bangaren kuma su ne ake ta tausayawa saboda halin wahala da suke ciki a wasu sassa na Najeriya musamman a ƙasashen Yarbawa. To a cikin wannan shiri na yau za mu duba shin ko samar da wasu bukatu na su Fulani ɗin zai magance abin da ake fuskanta. Sannan kuma za mu ji amsar tambayar da za a yi na cewa shin shugabannin arewacin Najeriya kama da shi shugaban ƙasa da kuma gwamnonin arewacin Najeriya ɗin duka suna tallafa wa Fulani ko kuma dai sun kawo ido sun saka musu ne a cikin wannan wahalhalu da suke fuskanta. Ko me ra'ayi ne game da kiran da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa amma dai na barin Fulani suna zuwa kudu a fasa su zauna arewacin Najeriya su fita daga cikin wannan matsaloli da suke ciki. Ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin tare da bakinsa Salisu Garba sarkin Fulanin Shagamu da kuma Alhaji Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta Amnesty International.
Abubuwan da za ta yi abin da ya shafi inganta rayuwar Fulani shine kamar gina musu makarantu da gina musu wurin mashayan ruwansu burkali dai ga baki ɗaya ko kuma abin da ya shafi me yake da suna riga wanda gwamnatin tarayya ta kullo da shi a lokacin da ta ce za ta yi musu riga. Amma 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan sai suka kasa fahimtar menene ma rigan sai aka yi ta hayaniya har aka dawo aka manta da wannan magana. Shi ko riga ana maganan guri ne wanda aka killace shi Bafulatani makiyayi nan ne zai zauna da shanunsa da kuma abincin da za su ci da ruwan kuma da za su sha da kuma makarantun kuma ƴaƴayensu. So kaga wannan akwai kalubale babba ga musamman ga gwamnatocinmu na arewacin Najeriya domin me tunda yake abin ya zama kudancin ƙasan sun fassara abin da wani fassara daban da aka ce za a yi wannan rigage domin a samu sauƙin waɗansu fi
Musa da kai magana shugabannin Arewa. Kana ganin kaman ba sa taka wani muhimmiyar rawa kenan wajen inganta rayuwar Fulani na ko kuma kare su daga caccaka da tsana da ake nuna musu a wasu sassa na kasar nan?
Ai, ba wai kare su da ko caccaka, a'a, abinda ake magana haƙoƙin su wanda ya kamata su ma su samu a matsayin su na 'yan ƙasa, shine kaman wannan rugagen su ya kamata su yi kowane jiha ta yi ma nata Fulanin irin waɗannan rugagen, da kuma gina musu makarantu nasu na 'ya'yayensu na Fulani, da kuma karantar da su na abin da ya shafi sanin Allah. Domin me? Saboda idan za a samu yaron Bafulatani ya wayi gari, babu ilimin boko, babu ilimin Arabic, ba abin da ya sani, saboda haka maganan tausayi da imani a tattare da shi kaga babu. Shi yasa kake gani sai kaga su kashe mutum, ko kuma su fasikanci da matan mutum ko da ƴaƴayen shi, duka da sunan cewa suna neman kuɗin fansa. Wanda kuma kaga inda da akwai ilimin kuma gwamnatocinmu na arewacin Najeriya sun yi musu abin da ya kamata. Ina kyautata zaton ba za a samu irin waɗannan matsalolin ba. Shi yasa kaji na ɗauko maka maganar nomadic. Nomadic ta zama tana gina makarantu a dazuzzukan da Fulani suke zaune. Sannan ita kuma Embayas, wacce take ba da ilimi wanda ya shafi na Arabic, su ma su shigo ciki su haɗa hannu da Embayas da ita nomadic, domin me? Saboda a samu abin da ake nema. Ita Embayas ta karantar da su sanin Allah, su kuma nomadic su gina makarantu, su zuba malamai waɗanda za su karantar da su ilimin zamani. To ina gani idan aka yi wannan za a samu sauki na al'amura fiye da yadda ake tsammani. Amma an bar su kara zube, su kenan daga wannan gari ba su wannan gari. Amma inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu, ko kuma abin da suke nema, wanda ya danganci dabbobinsu, abin da ya shafi ciyawa da ruwan da shi su kansu dabbobin za su sha, a dai samu kwanciyar hankali wanda ya rataye a wuyan gwamnati. Inda suna samun waɗannan abubuwa, zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan domin yin kiwo. Saboda kaga kowane lokacin abu ya taso, in suka je kudancin ƙasar matsalan a kansu take ƙarewa. Kuma alhali in ka dawo nan arewa, mu kuma suna kallon kaman Hausa Bahaushe shi ne kuma matsalarsu, su Fulanin. So saboda haka, amma kuma in ka tsaya ka kalla sai ka ga su kansu matsalar kansu ne, domin su yasu suke ji ma junansu ciwo, ka gani?
Zan koma ɓangaren shi Sarki. Ka ji dai bayanan da shi Alhaji Musa ya yi game da wannan matsala ta Fulani da sauran al'umma. Kawo, yanzu akwai kira da gwamnan jihar Kano ya yi cewa a hana Fulani zuwa yankin kudancin Najeriya da dabbobinsu. Ku kun ya kuka ji wannan kira da gwamnan Kano ya yi, kuma gashi Bafulatani ne dan uwan?
Kafin ba da amsan gwamnan Kano, ina son bayani kan abinda jika mai dazu yake duka kungiyoyin Fulani nan ba su taimaka ma ainihin Fulani. Kamar yadda faɗa farko, ba za a ce gaba ɗaya ba, akwai wasu ka kama kungiyar mu alhamdulillah, kowa riga sani ta taka rawa kwarai da gaske a Kudu maso yammacin ƙasar nan, saboda lokacin da ban kawo na kungiyar ba.
Wace kungiya kenan? Ya sunan kungiyar?
Kungiyar sarakunan Fulani.
Haka.
Kungiyar sarakunan mana Fulani na ƙasar Yarubawa.
Haka.
To shi ne da muka shigo, kuma kowane muka da muka da kuma muke zuwa ruga-ruga, kowane mu zai wannan mutum da kowane mun gidan sai su daga mun sha zuwa mutum wajen sau biyu ko sau uku ne muka je bangaren in yaka mutum ya wannan wajen har gobe za ce za mutum wajen wannan, haka muka rinka zaga muka zanga zaga, kuma tun daga lokacin aka daina wannan da ta da rikici to kafin ka kula da baya ta antaba rikici da Fulani wajen taki nan da amma tun da muka shigo wannan muka wannan kungiya ta mu na kungiyar sarakunan Fulani, alhamdulillah aka samu zaman lafiya wannan yankin, saboda lokacin duk gwamnati muna tare su, kuma sun gwamnati ga sauran mu komishinonin gona, bayan komishinan gona duk manya-manyan su ne Yarabawa an haɗa wasu mimitin da su, wanda duk lokacin da wani abu ya faru wani ko kula da ya yi barna ya shiga wani gona wani to ka ɗauki ma wannan ma babu na tara a kansa, an koma kunci a kansa, a kai shi wajen shari'a, an yi kai wajen shari'a, mu za mu zo mu kai don ya yi laifi, mun tabbatar da ya yi laifi, mu da kanmu za mu tilasta shi sai ya biya wannan kuɗin gona, idan ko ba mun tabbatar da cewar abun ba haka ba ne, to kaga kuma za na lafiya sulhun don ni kaina din na ko lokacin da wani fila suka shiga aka ji sun shiga wani guri su yi fanna gurin nan aka kira ni da vigilante da DPO gaba da muka je wannan guri wallahi da muka je muka ganin karya ne ake karya ake musu su da kansu mutanen da suka zo su kansu bije su kanka da Allah mai hakuri wannan abun da Allah kai zo kai zama don na ce duk kuma lokacin da yaro an kama yaro an kulle shi kuma shanu sun wace kaje to kuma shanu sun tai wajen saboda shanu 30 ba sai da suke wato haka ne yanzu yarba da suka ce an masa fanna kuma ba karya suka yi to yanzu za su nemo shanu a kira bayar da to gaba gashi zai je nemo shanu hankalin sai tashi aka abun da haka dan take suka ce dalla mai hakuri kamar wannan bai zo ya jamo ni rikici kaza suka ce dalla dan mai hakuri shanu ne za su koma tunda din suka zai din dai ya za su koma inda suke aka zan to wannan ba sun shafa ruwa da yawa kuma alhamdulillah kungiyar mutum ta yi rawar gani kwarai da gaske a wannan yanki ba zan ce wai akwai mun kama masu akowar suke wannan ci da ceto da me ci da ceto wani ma suke hada samun ajiya a raunar ta kamar yadda wannan abin da ke faruwa yanzu akwai mu ma sa kirki kuma sa kishin filan da kuma wanda kuma ba su kanun filan ne wani abu zai tashi da mata wannan karkashin wannan filan ke so ya ji wani abu ba bai faru ba shi zai sa abin ya baji a kama da yan sanda su kama mutum don saboda mai don su samu rabon su kenan akwai wani abu akwai wani wanda mun san da su mun san kuma yana faruwa amma alhamdulillah kungiyar mu dai ta sarra kuna filan ta yi aiki kwarai da gaske a kudu maso yammacin kasar nan kuma ta magani abin ba kwanan nan ba da aka shigo da wannan magana bangaren siyasa ake sa kawo wannan rikicin na tsakanin filan da manoma wanda an samu zaman lafiya gaskiya amma inda nake kare shi kuma shine maganar ruga rugan nan wallahi lokacin da aka ji ani za a kama ruwa a kasa da mun yi daɗi kwarai da gaske saboda me filan za su zauna wuri guda kuma a kama musu asibiti an ce za a kama asibiti da nasu da dabbobin su da makarantu da na islamiya da kuma za a bayar shi kuma za a kawo kuma ofishin yan sanda shi ma a sa shi a wannan gurin mun ji daɗi kwarai da gaske kuma haka din shi ne zai kawo ci gaba kwarai da gaske hatta filan suke zuwa suna yawo suna saida nono kasuwa lungu suna saida nono kaga wannan abun zai daina duk wanda ke son nono ya ruga ya je ya saye shi kaga su ma za su saida shi da mutunci ko ba shi akwai kamfanuka masu ne kamar yogurt za su je a kawo kamfanin a gurin kawai a kawo kamfanin na yogurt a rinka yi a wannan gurin kaga an bunkasa su kuma ga ilimi suna samu kamar yadda ke cewa rashin ilimi ne yana kawo gaskiya ne mutum a cikin daji bai san komai ba da shanu ban da wani abu bai san komai ba duk abun da aka ce mai da yaje zai je shi yana ganin kamar ya daidai kuma san ba daidai bane don haka wannan ina tare da ribi da ribi
to a gaishe ku malamai mai barkan ku da aiki jama'an nan muka kawo ƙarshen kashi na uku na wannan tattaunawa ko muhawara da muke ji game da halin da Fulani suke ciki a Najeriya Allah ya kai mu rana wato za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din yanzu a madadin shi Babangida Jibrin wakilin namu kenan da kuma bakin nasa Salisu Garba sarkin Fulani Shaga mu tare da Alhaji Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato Amnesty International sannan da Grace Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin nan Aliyu Mustapha Sokoti ne daga DC ku huta lafiya
to a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice
Sakataren gwamnatin Amurka Anthony J. Blinken ya yi magana yau tare da ministan harkokin waje na Najeriya Geoffrey Onyema don nuna mahimmancin da Amurka ta ba dangantaka da Najeriya. A jiya Litinin ne aka yanke wa tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy hukuncin daurin shekaru uku a gidan yari bisa zarginsa da yin almudan hana da kokarin ba alkali cin hanci. Mataimakin shugaban kasar Zimbabwe Kembo Mohadi ya yi murabus ranar Litinin bayan zarge-zargen aikata lalata.
Kuma sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu daga ofishin mu na mai da ke Jamhuriyar Niger. Amma kafin nan bari mu mika sakonnin ta'aziyya ga iyalan marigayi Alhaji Salu na Kande sakamakon rasuwar Hajiya Maryam Salihu na Kande a kwanan nan. Da kuma iyalan marigayi Alhaji Dahiru sakamakon rasuwar Hajiyar Sani duk a garin Jos da ke jihar Plateau. Ta fatan Allah ya musu rahama amin. Yanzu kan a madadin ita Binta Esther Wacce ta tani gabatarwa sai kuma ci Bahiru Jidu ne da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kasance lafiya.